sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro farkanmu da wannan la'asariya. Da fatan ana cikin koshin lafiya. Aisha Mu'az ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin a yau Lahadi 26 ga watan Yuni na shekarar 2020. Yanzu bari mu fara da muhimman kanun labarai.
An saurara matakan tsaro sosai a harabar ginin karamin ofishin jakadancin Amurka dake birnin Chengdu na kasar China a yau dinnan Lahadi. Yayin da Amurkawa ke shirye-shiryen barin ginin kamar yadda aka umarce su. Ba tare da gargadi ba, da daren jiya Asabar Burtaniya ta yanke shawarar fitar da kasar Spain daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin marasa hadarin zuwa saboda cutar corona. Sannan hukumomi a Faransa na tuhumar wani ma'aikacin majami'a dan asalin kasar Rwanda da laifin cinna wuta a majami'ar nan ta nan katedral ta karni na 15.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mutanen da suka rasa ayyukansu a sanadiyar annobar coronavirus sun fi kasancewa cikin hadarin matsalar tunani. Ko menene ya sa?
In baka da kuɗi baka iya yin abin da kake so zai iya kawo damuwa ainin abinda zai kai ga tabuwar hankali
yayin da mutane da dama suka rasa ayyukansu sakamakon annobar COVID-19 wasu suna ganin cewa idan kida ta sauya dole rawa ta sauya ko me suke nufi da haka
sannan wayannan kamfanonin da ake magana maimakon ka je tsauke ka aiki ka diba me za ka yi ka ce maka kamfanin a wannan halin COVID da shi corona ba sai ka caje su kuɗi
sannan muna da rubutu game da wata ziyarar daga mayar kungiyoyin arewa suka kai wasu sansanonin gudun hijira a Katsina. Baya ga haka, gwamnatin Najeriya ta yi kira ga ma'aikatanta su dukuba wajen gwajin cutar coronavirus. Kamar kullun a yau Lahadi, muna dauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir Mishani ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An tsaurari matakan tsaro sosai a harabar ginin karamin ofishin jakadancin Amurka dake birnin Chengdu na kasar China a yau dinnan Lahadi, yayin da Amurkawa ke shirye-shiryen barin ginin kamar yadda aka umarce su. An ga wasu manyan motoci uku na daukar kaya na shirin shiga harabar ginin, a yayin da kuma jami'an tsaro masu kaki da marasa kaki ke jere a kowane bangare na gefen hanya baya ga shingayen da aka kafa. Editan jaridar Global Times ta China ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa an baiwa karamin ofishin jakadancin Amurka dake Chengdu sa'o'i 72 ya rufe komai. Umarnin rufe karamin ofishin jakadancin Amurka dake Chengdu da China ta bayar ranar Juma'a martani ne ga umarnin da Amurka ta bayar na rufe karamin ofishin jakadancin China dake birnin Houston na jihar Texas ta nan Amurka. Ba tare da wani gargadi ba, da daren jiya Asabar Burtaniya ta yanke shawarar fitar da kasar Spain daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin marasa hadarin zuwa, tare kuma da kafa dokar killacewa ta tsawon makonni 2 ga duk wanda ya zo daga kasar Spain. Kowa na cikin firgita da wannan dokar ta killacewa a cewar wani dan Burtaniya da ke yawon bude ido a Spain. To amma ministan harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab bai ko nuna wata nadama ba. Game da wannan mataki na bazata, yana mai cewa ana buƙatar ɗaukar wannan matakin saboda zabura da yaduwar cutar corona ta yi a Spain. Ba za mu yi wani roƙon gafara ba, dole ne mu ɗau matakin gaggawa, abinda ya gaya wa kafar labarai ta Sky News kenan. A halin da ake ciki kuma, Koriya ta Arewa ta yi shelar samun mutum na farko dauke da cutar ta COVID-19, wanda ta ce wani wanda ya taɓa gudu daga ƙasar ne ya dawo dauke da cutar. Gwamnatin ƙasar ta yi wata da watanni tana musanta kasancewar cutar a ƙasar. Ita kuma Afirka ta Kudu yau dinnan Lahadi ta yi shelar samun sabon kamuwa da cutar wajen 12,000. Amurka ce ta fi yawan masu kamuwa da cutar wajen miliyan 4.1, sai kuma Brazil mai miliyan 2.3, sai kuma India mai miliyan 1.3, sai kasar Rasha mai sama da 800,000. A halin da ake ciki kuma, kamfanonin jiragen sama a Turai da na otal-otal da na jigilar 'yan yawon bude ido na fargabar cewa canjin da gwamnatoci suka yi na bazata a dokokin tafiye-tafiye saboda cutar corona na iya rusa damar da suka hango na ceto dan wani abu daga asarar da suka yi na rashin murarrakar hutu da tafiye-tafiye. Shawarar da gwamnatin Burtaniya ta yanke kwatsam jiya Asabar ta saka kasar Spain cikin jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu hadarin zuwa, wadda za ta tilasta dubban 'yan Burtaniya da ke hutu a Spain su rika killace kansu na tsawon kwanaki 14 da zarar sun dawo, wadda kuma ta sa dubban waɗanda a da ke tunanin zuwa hutun fara tunanin sokewa. Ta yi matukar illa ga fatan waɗannan kamfanonin na ɗan ƙalato wani abu daga cikin ɗanbin asarar da suka yi sanadiyar annobar corona. Ba da daɗewa ba, Burtaniya da makwabtanta na Turai suka ɗage dokar hana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje yawon shakatawa a wani yunkuri na maida al'amura kamar da. Wannan ya biyo bayan matsin lamba daga waɗannan kamfanonin.
Kafin Ibrahim ya karanto wasu labaran, bari mu leƙa ƙasar Ghana. A daidai lokacin da al'ummomi da dama suke cikin wani yanayi na rashin ayyukan yi a sakamakon annobar coronavirus, wani jami'in lafiyar kwakwalwa Randy Agodo ya ce wannan rukunin mutane sun fi kasancewa cikin haɗarin fadawa matsalar matsananciyar damuwa. Wakilin sashen Hausa a Ghana Ridwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoto.
Sama da wata hudu kenan da Ghana ta samu wanda ya kamu da cutar coronavirus na farko. An kulle makarantu har zuwa watan jiya a kokarin da ake yi na dakile yaduwar cutar. Dubannin ma'aikata na makarantu masu zaman kansu da sun ka hada da malaman koyarwa da waɗanda ba malamai ne ba da ba su da wata mafita sun kasance ba tare da albashi ba kimanin wata hudu kenan. Wannan in ji malamin kiwon lafiyar Mr. Randy Agodo zai iya kawo damuwa ainin abinda zai kai ga tabuwar hankali.
You have a job, it means you can't have money, and if you don't have money you can't meet the things that you want to do. You come by
yana nufin baka da kuɗi, in baka da kuɗi ba ka iya yin abin da kake so ka yi, ba za ka iya san abinci ba, ba za ka iya biyan kuɗin gida ba, za ka fuskanci ƙalubale na matsalolin kiwon lafiya da ake dangantawa da cutar. Ina jin a dalilin haka ya kamata mu soma shirin kota kwana kamma mu ci ƙarfin annobar. Mr. Agbado ya ba da shawarar abubuwa da ya kamata a yi a kiyaye ko a guje wa damuwa.
When you are tired, you rest, exercise regularly, drink enough water,
in ka gaji ka huta, a rinka motsa jiki kai da kai, a rinka shan ruwa da yawa da rana, a rinka cin abinci masu gina jiki waɗanda ke ɗauke da dukkan nau'o'in abubuwan da jiki ke bukata, sai kuma a rinka yin kwana sosai. Me wata makaranta mai zaman kanta da ake cewa Our Home Awa Alhaji Ali Daud ya ce rayuwa ta yi wuya ga sama da ma'aikatansa guda 70. Wani zai jin kare ne da matsalolinsa wadda yake ɗauka abin sirri ne, sai kurum ka ji ya yi shiru. Za ka ga yadda mai shin nan ke tunane shin zai tafi wurin wani neman aiki ne ko yaya zai yi. Jihar sama maso gabas dai ta yi rikodin waɗanda aka tabbatar sun kamu da COVID-19 75 ya zuwa ranar Juma'a 24 ga watan Yuli shekarar 2020, kuma dukansu sun warke har an sallame su. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Akai da Ridwan Abbas. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarin labaran duniya.
To Aisha, hukumomi a Faransa na tuhumar wani ma'aikacin majami'a ɗan asalin ƙasar Rwanda wanda ya amsa cewa shine ya cinna wuta ma majami'ar nan ta nan katedral ta ƙarni na 15. Ofishin mai shigar da ƙara ya ce mutumin ɗan shekaru 39 mai neman mafaka wanda ya zauna a ƙasar ta Faransa na tsawon shekaru an sake kama shi a karo na biyu jiya Asabar. An taɓa tsare shi na tsawon kwana guda, aka mara tambayoyi sannan aka sake shi bayan gobarar ta ranar 18 ga watan Yuli. Mai shigar da ƙara Pierre Saint ya ce mutumin da ake zargin ya amsa cewa shine cinna wuta a sassa uku da majami'ar ta St Paul bayan da farko ya musanta. Hukumomin Faransa da sun ki bayyana mutumin da kuma dalilansa na aikata hakan. Jami'ai a kasar Malaysia sun ce da alamar ruwa ya ci wasu ƴan gudun hijirar Rohingya 24 a daura da gabar wani tsibirin shakatawa na kasar Malaysia wanda ke kusa da kasar Thailand. Yau Lahadi, hukumomin kasar ta Malaysia sun kaddamar da aikin ceto ƴan gudun hijirar Rohingya din waɗanda aka kasa jin duriyar su bayan da suka yi ta tsalle suna fadawa cikin ruwa a yunkurin su na iyo zuwa tsibirin Langkwa mai wuraren shakatawa. Dogarawan tsaron gaba sun ce mutane 25 ne suka yi yunkurin iyo zuwa gabar da daren jiya Asabar, amma ɗaya daga cikin su ne kadai mai suna Nur Hussein dan shekaru 27 ya iya isa. A ƙarshe, masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a wasu biranen Amurka da dama don nuna bacin ransu kan nuna bambancin jinsi. An shafe watanni ana zanga-zanga a Portland na jihar Oregon tun bayan mutuwar George Floyd a ranar 25 ga watan Mayu, yayin da yake hannun 'yan sanda a Minneapolis na jihar Minnesota. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya da dama zuwa Portland. A birnin Seattle, 'yan sanda sun yi ta jefa barkonon tsohuwa tare da kawo mutane 45 jiya Asabar, bayan da wata zanga-zanga ta nuna goyon baya ga wacce ake yi a Portland ta rikide ta zama ta tashin hankali.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan da korafe-korafe a kan rasa ayyukan yi sakamakon annobar COVID-19, gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya sun buƙaci a samar da sabbin manufofin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa domin a samu sauyi a harkokin kwadago a nahiyar Afirka tare da rage tasirin annobar coronavirus ga tattalin arziki da ayyukan yi. Wakilin muryar Amurka Halima Abdurrauf daga Abuja na dauke da cikakken rahoton.
Tun bayan ballar annobar coronavirus, masana tattalin arziki suka fara nuna fargaba akan illolin da annobar za ta yi ga tattalin arzikin kasashen duniya, musamman masu tasowa kamar Najeriya. Alƙalaman kididdiga a Najeriya sun nuna cewa da yawa a cikin 'yan kasar na ta rasa aikin su saboda yadda mutane da kamfanoni ke fuskantar matsaloli ta fuskar tattalin arziki da kuɗaɗen shiga sakamakon gagarumin tasirin annobar coronavirus. Ko menene mafita baya ga kiraye-kirayen da kungiyoyin kwadago, masana tattalin arziki suka yi akan a haɗa gwiwa da al'umma domin kawo mafita ga matsalolin da ake fuskanta? Ga fitaccen ɗan kasuwa kuma ɗan jarida mun ga da Sha'ibu da bayani.
Mafita samar da aiki a Najeriya dai da ma Afirka baki ɗaya, wato shine na ɗaya dai ƙarfafa su masu ƙananan masana'antu domin su rinka ɗaukar ma'aikata yadda aikin zai zagaya. Abu na biyu shine to ƙarfafa sha'anin aikin gona. Aikin gona yana da tasiri tattalin arzikin al'umma. Idan aka samar wato kayan aikin gona, tallafi na kuɗi da kuma kayayyaki na aikin gona zamani saita ma al'umma yadda za a yi aikin gona, to matasa za su dukufa a wannan aikin su jingina duka mafi yawan sana'o'i. Wannan zai haɓaka tattalin arziki.
Dan majalisar wakilai ne wakiltar mazaɓar Yaman Sidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya, Dr. Abubakar Yunus Ahmad, ya bayyana mafita ga matsalolin da suka shafi ayyukan yi da cewa
dole fa mu ɗauka cewa zamani ya zo kuma Allah ya turo ta. Allah shi kadai ya san me yake nufi da ita, kuma ba ma samar da guraben aiki ko kuma aikin yi ba yake wa barazana kadai ba, don abin da ya shafi kowa da kowa ne. Ga coronavirus ta zo ta addabi gwamnatin, akwai cikas, let's now think outside the box. Ga waɗannan kamfanonin da ake magana, maimakon ka je su dauke ka aiki, ka diba me za ka yi ka ce maka a kamfanin a wannan halin covid da shi corona ba, sai ka caje su kuɗi. Duk irin waɗannan in muna yi, maimakon kai a dauke ka aiki sai zuwa kai ne ma za ka dauki wani aiki.
A wani bangare kuwa, ministan shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya yi bayani akan lamarin.
To babban mafita dai shine matakan da aka dauka. Farko ita gwamnatin tarayya mataki na bada tallafi da ganin cewa an samar da ayyukan yi ta kyakkyawan tanadi ta fuskar abin da ya danganci tsare-tsaren aiki, kuɗaɗe wanda za su taimaka mutane tsayuwa akan kansu da kuma abubuwa makamanta su. So abu mafi ala je shine an fahimci cewa akwai damuwa wanda ta dangaci bukata ta labarin mutane domin su samu ayyukan yi bisa la'akari da wannan damuwar. Gwamnati ta amince cewa ta zo da tsare-tsare da za su taimaka musu.
Alƙalman kididdiga a Najeriya dai sun yi nuni da cewa tun bayan bullar annobar coronavirus kaso 40 cikin 100 na iyalan da aka yi magana da su kusan 2000 suka rasa ayyukan yi, inda kungiyoyin kwadago suka yi ta korafi akan yadda shugabanni suka fara siyasantar da ayyukan farfado da tattalin arziki ta hanyar nuna san kai bayan fara bude zirga-zirga ofisoshi. A kasashen duniya kuwa annobar corona ta yi sanadiyar rasa ayyukan yi na miliyoyin ma'aikata, kamar yadda alƙalman kididdigan zauren tattalin arzikin duniya suka yi nuni da cewa a kasashe mafi karfin tattalin arziki na G7 kamar Amurka an rasa ayyukan yi miliyan 30, sai kasar Japan da mutane miliyan 1,760 suka rasa aikin su. Halima Abdurrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Akai da Halima Abdurrauf. Bayan kai wata ziyara Katsina, jami'ar kungiyoyin arewacin Najeriya sun yi kira ga gwamnatoci a matakin tarayya da ta jiha da su hanzarta magance matsalar tsaro tare da gaggauta maida yan gudun hijira garuruwan su. Wakilin muryar Amurka a Katsina, Sani Shaibu Malumfashi, ya aiko mana da wannan rahoton.
A ƙarshen ziyara ta sa da ta kai shi wajen sarkin Roma da kuma inda waɗannan yan gudun hijira suke, na ce da shugaban tafiyar Alhaji Mansura don in ji wani irin kira zai yi ga gwamnati ganin yadda suka tausaya.
Za mu yi kira ga gwamnati cewar yadda ta sa ido a kan abubuwan ta daga sa ido a kansu a taimaka wa mutanen nan, saboda mutanen nan suna cikin hali na tashin hankali. Kuma gwamnati ta yi ƙoƙari ta ga cewar kar a bar mutanen nan su ɗauki lokaci mai tsawo a wannan sansani, saboda irin abin da ya faru a Maiduguri, yanda yanzu kungiyoyi su zuwa kasashen waje da sunan kamar kawo agaji, amma kuma abin ana samun matsaloli gobe ana ganin ma kamar wasu kungiyoyin taimako suke yi ga ita kungiyar Boko Haram. Don haka muna kira ga gwamnatin Katsina duk kokarin da zai yi da shi da attajiran Katsina da duk wanda yake da halin da zai faɗo ta irin gudunmuwa da ita gwamnatin tarayya, a yi ƙoƙari mutanen nan a ga cewar zuwa ƙarshen shekarar nan an maida su gurarensu, an zaunar da su, kada a bar su zauna kamar da wannan nan Maiduguri ya zama wajen neman kuɗi da irin abin da suke faru. Kaga an zo ana cewa mata ciki ana kawo miyagun ƙwayoyi, yara sun koyi shaye-shaye da ƙanana, kuma idan ka kawo gudunmawa mai ƙarfi ga mutane da suke zaune a wannan sansani na abinci da magani da sutura.
Abin da su gani a nan shin iyakar ji a rancen?
A san fashi abu ne na tashin hankali duk mutumin da ya zo ya kalli wannan sansani, wallahi hankalinsa komai ƙarfin zuciyarsa zai zuciyarsa ta tsinke sai hankalinsa ya tashi. Kuma wannan abin da kake kallon sa a Katsina zai iya zuwa ko ina, kamar da ya faru daga sun Maiduguri zuwa hannan gura. Wannan abu ne mai tada hankali, kuma idan mutane suna bude baki suna gaya maka irin halin da suka shiga kafin su samu kansu a kasu wannan gura, wannan kaje yanda ya faɗi irin matsalar da ya gama da ke da aka kashe iyayensa ko ɗan uwansa ko aka yi wa ɗan uwansa mata cin fuska da sauransu, wala ba za ka iya jurewa ba sai ka ji ka shiga wani hali, ba za ka san lokacin da dai hawaye na zubo maka ido ba. To da abin duk da ya shafi wannan ɗan adam ne suna buƙatar duk wata dama da kika mata a ba su na buƙatar sa ne abin tausayi. Sha Allah ya yi shi kafin na sarki wannan al'amari ba ku da haƙi ko kada Allah shi yake.
Tun da farko gamayyar kungiyar da suka kai ziyara a fadar sarkin Roma Alhaji Tukurma Azu,
tun da muke wata kungiya wadda har shugabanta ya zo ya jagorance da kuma a zo a yi kurun gaskiya mu ta samu ubangiji da Allah saka muku da game da maganar tsaro. An raba sojojin nan an kai su a wani gari da ake cewa Nahuta, kuma mutanen Nahutan nan ko yau da safe sun kira ni sun ce su suna baccin su hankali kwance. Kuma a yanzu ma ina da labari kanan kandawa sojoji akwai takardu da magaddan da ke waɗannan ƙasashe suka rubuta waɗanda ba su da zaman lafiya yake roƙon a taimaka a kan sojojin.
Kungiya dai ta mika kyautukan katan 100 na indomi tare da mota kanta guda cike da pure water ga waɗannan yan gudun hijira. Sani Shu'aibu Malumfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. To yanzu kuma sai jihar Legas. A yayin da waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya haura 39,000 a Najeriya, yanzu dai gwamnatin ta umarci ma'aikatanta da su je cibiyoyin gwamnati domin a yi musu gwaji ganin yadda ma'aikatan ƙasar ke kamuwa da cutar. Wakilin mu a Lagos Babangida Jibril ya aiko da wannan rahoto.
Wata sanarwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun babban sakatariya a ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Evelyn Ngigi ta bayyana cewa akwai bukatar dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya su je a gudanar da gwajin cutar coronavirus a kansu domin kiyayewa ganin yadda ake samun masu dauke da wannan cuta a tsakanin ma'aikata. Wannan umarni da gwamnatin tarayyar Najeriya ya zo ne a daidai lokacin da wasu manyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya da makanana a gaban labarin cewa sun kamu da cutar ta coronavirus. Shi kanshi ministan harkokin wajen Najeriya Ezaka ya kebe kansa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus, a inda kuma aka samu wasu ma'aikata da ke kusa da ofishin karamin ministan lafiyar Najeriya da su ma suka kamu da wannan cuta. To kuma ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya suka ji da wannan umarni da gwamnatin tarayyar ta basu na cewa su je a gudanar da gwajin cutar coronavirus a kansu. Ga dai abinda wasu ma'aikatan da ba su so ambaci sunan suka shaida min ta wayar tarho. Akwai wasu ma'aikata ne da kuke ganin sun kamu da wannan cuta?
Ba shakka, akwai manya-manya waɗanda sun kamu da shi, waɗanda kuma wannan kamar hirgici ya sa suka ce yawanci waɗanda ke aiki da su da ƙasa gare su su je su yi ƙoƙari su ga cewa an gwada su a gane wanda ke da lafiya da wanda bai da shi, saboda waɗanda ke tare da su kar su kamu. A taƙaice cewa to lafiyar duka sauran ma'aikatan da suke zuwa ofis.
Wannan sanarwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ya shafi dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya ne da ke sassa ko jihohi daban-daban na Najeriya da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu aka dai yau masu dauke da cutar ta coronavirus a Najeriya ya haura 39,500, yayin da wanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta kuma suka kai 845. Har yanzu dai jihar Lagos ita ce kan gaba da wayanda suka kamu da wannan cuta, inda take da mutane 14,177. Babangida Jibril, Murya Amurka daga Najeriya.
Tun gaida Babangida Jibril. Mai saurare, wannan shiri na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ta 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masauraran mu, barkanku da warhaka. Barka da sake kasancewa da ni, Madina Dahiru mai sani. A cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke duba duk wani batu da ya shafi alaƙar matasa da yanar gizo. To ina matasa masu burin sanin yadda ake gudanar da kasuwanci ta yanar gizo? To yau ranar ku ce. Annobar COVID-19 wacce ke ci gaba da kashe mutane a faɗin duniya, da kuma hana walwala yadda aka saba, na sauya tunanin mutane da dama a duk harkokin da suke yi. Kasuwanci na ɗaya daga cikin fannonin da ya koma kan yanar gizo tsundum. Yau muna tare da wani matashi wanda ke siyar da yadudduka da kuma yawan mutane ɗinki, amma ta kafar intanet.
Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Umar Bala, amma kuke sani ne da SSG Balakawa. A Kenya Sokoto, na yi makaranta primary da secondary har jami'a, na kuma digiri na farko a jami'ar jihar Sokoto. Kuma ni ɗan kasuwa ne, ina kula da kasuwanci na a wajen sadarwar zamani kafin COVID-19 da kuma lokacin COVID-19.
To amma duba da cewa wannan fannin yana buƙatar mu'amala a fili saboda ganin yadudukan da kuma auna mutane din dinki, ta yaya masu irin wannan kasuwancin za su iya yin harkokinsu da kastomominsu ta intanet? Tambayar da na fara yi wa ɗan kasuwa Abubakar Umar kenan, wanda ke sayar da yadudduka ta kafar intanet.
Sanda kafin
COVID-19 da su da mu kalda kanmu ne a gaban sirrin sarrawa cikin yana so siya da su da rashi ko kuma yanzu zuwar muna da office mun ne zo a auna shi a linka mishi sai COVID-19 da su an hana mu cire yana musa mutane so dole sai mu kai sai kai ta online ko ma gobe online ya auna kanshi da kanshi to muna awon sai mu linka mishi mun tuna da shi saboda wannan duk aidin na kuma ta ginda ya mana na tazara
to wata manhaja a wayarka ta fi taimaka maka wajen gudanar da ayyukanka a yayin wannan yanayin
in gaskiya manhajar da ta fi taimaka min gudanar da ayyuka na a lokacin wannan COVID-19 din nan ita ce Facebook gaskiya Facebook a nan aka fi sanin mu a nan muka fi ciniki a nan muka fi jama'a so gaskiya a Facebook ita ce min inda muke da inda abubuwan mu suke tafiya sosai
tun yaushe ka fara harkar kasuwanci
ina fara kasuwanci na fara kasuwanci na da tun a shekarar 2014 ne dama dai na rike ina manyan ina kasuwanci tun tashi na rike ina wannan abin shi nake da kamar in ce ra'ayi na ne abin da ke sha'awa kenan wannan sana'ata ta kayan sawa so dan sana'o'i kala-kala da ina yaro amma dai wannan na fara shi a shekarar tunin na fara karatu a jami'a lokacin da fara wannan kasuwanci na fara dama dai na shirya sha'awa ta wannan gina sha'awa kan abun so haka na dan fara zuwa dai kala da bina zuwa a makaranta ina dan kayan sa a jikina abokan na gani sai in musu irin shaka misali sai ya kana dan kila yiwa kare haka haka gari na makaranta kana kammala karatu kawai sai na sanjima gidan a cikin harka
kana da shago
ina da shago saboda kin san wasu ba su yadda ba su muka kudin su ka sai online sun bi san san shoyin nan ne ga wurin kana isin akwai dan san ka online su aka tura musu amma isin ka akwai sun bi san na zuwa cewa kuda hanci bai zo ba sun san da su ka to bincike kan su so muna da office ɗin wani kuma da shagon da muke zama
shagonka ya taba kasancewa a rufe saboda COVID-19
gaskiya ba ta bi wani shago saboda corona ba saboda mun ga alimin da kuma cikin ta da yake nan da mu kuma ma a internet muke yin muka yi abu so zan corona kai ya iya muka samu abun ne wanda ma wasu mai ba su kan kan online sai dole a nan suka saya saboda ba a nan suke yin yuli so kwarin ta taba corona ta taba mutane sun kare da mu sun mana jiniki a online an tuwa musu kanyar su wanda ma zai taba yi ba in zuwan kawai yayi kuma mun kara samun yadda mutan cewa lalle al'amur da suka ne ba su zama ban da kuma aka su mutu mutu hannu
to mallam abubakar ka fuskanci wasu kalubale kuwa
kalubale na fuskanta kafin COVID-19 lokacin da ina sabon fara gasa ne a kamar sa zamanta ga mutane suka mutane su yadda da kai su amince da kai su fara sankara da online gaskiya da kan lokaci kafin wannan abu wani lokacin COVID-19 ta zo wani sawan kalubale ne saboda ga cin mutum ya auna kanshi a kan shi tuwa maka ba kowa zai auna kanshi da ba wani mutum zai samu ta auna shi ba daidai ba ta tuwa maka sai saboda ita ba ta iya ba ita ba madinkiya ba ce tuwa mishi kayan bisa mishi ba ko su matse mishi ko su mishi yawa da ɗaya kenan na biyu kuma kalubale mutanen mu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cutar yake ba kuma su ma yadda ba za su mutu shi mutu za su ce mutu a irin da kamata ya bi kuma ola da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba
to ma sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darussan da ke cikin sa kamar yadda kuka sani suna na Madina Bahiru mai shani a cikin shirin matasa a duniyar gizo sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allah
kana muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin a duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shirye mu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin lokacin ma'aikatan muryar Amurka musamman ma Ibrahim ta Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Leo Sahilu wanda ya hada shirin gabaki daya na injiniyan mu na yau ni Aisha Ma'azu da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi ma'assalam.